sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci yanzu ba Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Amina Bahar Rauna da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Laraba biga watan Agusta na shekarar 2023 a cikin shirin namu ne za ku ji cewa manyan hafsoshin rundunonin tsaron kasashen ECOWAS sun fara wani taro na kwanaki uku a Abuja akan Niger sannan za ku ji cewa al'ummomin kasashen yammacin Afirka mazauna Niger sun yi kira ga kungiyar ECOWAS din da ta bi hanyoyin sulhu da sojojin da suka kifar da gwamnatin kasar bayan nan kuma muna tafa da rahoto na musamman kan wa'adin da kungiyar ECOWAS ta baiwa sojojin da suka yi juyin mulki a Niger amma yanzu sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce har yanzu Amurka na ci gaba da nuna goyen baya ga shugaba Muhammad Bazoum wanda sojojin kasar suka hanbar da wato mulkin sa a makon da ya gabata. Blinken ya bayyana haka ne yayin da wata ganawa da yayi da Bazoum ta wayar tarho a ranar Laraba kamar yadda sanarwar da opposition ta wato da opposition ta fitar a yau Laraba. A makon da ya gabata sojojin da ke tsaron fadar shugaban kasar ta Niger karkashin General Abdurrahman suka tsare Bazoum suka kuma ayyana juyin mulki lamarin da kasashen duniya da dama suka yi alwadai da shi. Secretary Blinken ya jaddada wa Bazoum ci gaban goyen bayan Amurka da tsarin demokradiyya a Niger ya kuma kara jaddada cewa Amurka na tir da kifar da tsari na demokradiyya sannan ya nuna cewa yana tare da al'ummar Niger da ECOWAS da EU da sauran kawayen kasashen da ke goyen bayan mulkin demokradiyya da mutunta tsarin doka da ke wato na kare haƙƙin bil'adama. Sanarwar ta ce ganawar ta Blinken da Bazoum na zuwa ne yayin da sojoji suka nada gwamnoni a Niger takwas da ke kasar wani abu da masu lura da al'amura suka ce yunkuri ne da sojojin ke yi na kara damke madafin iko a kasar wacce take makwabtaka da Najeriya. Tuhume hudu da gwamnatin tarayya ta yi wa tsohon shugaban Amurka Donald Trump na yunkurin kaucewa faduwar zabensa a shekarar 2020 sun janyo martani daga bangarori daban-daban na siyasa ciki har da mataimakinsa a lokacin Mike Pence wanda ya ce duk wanda ya fifita kansa kan kundin tsarin mulkin kasar bai kamata ya zama shugaban kasa ba. Tuhumar ta bayyana jerin abubuwan da suka faru bayan zaben watan Nuwamba wanda ya kai ga hari da wato da magoya bayan Trump suka kai a fadar gwamnatin Amurka a ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021. Tuhumar ta nuna cewa da yawa daga cikin fusatantun mutane sun yi imani ne da cewa Pan zai iya sauya sakamakon zaben kamar yadda Trump ya yaudare su. Jami'in 'yan sandan Capitol na Amurka Harry Dunn ɗaya daga cikin waɗanda aka ɗorawa alhakin kare ginin majalisar dokoki ta Capitol daga 'yan zanga-zangar ya fitar da wata sanarwa ta lauyansa inda ya ce abinda nake so tun daga ranar farko shine yin hukunci da adalci ga jami'an tsaro maza da mata waɗanda suka yi yaƙi da jajircewa a ranar 6 ga watan Janairu. A yau Laraba ne jami'an Ukraine suka faɗa cewa hare-haren jiragen saman Russia sun lalata kayayyakin aikin tashar wato jiragen ruwa a yankin Odessa da ke kudancin Ukraine yayin da jirage mara matuƙa da Russia ta harba kuma suka kai hari a babban birnin Ukraine. Sojojin Ukraine sun ce harin na Russia ya lalata wata na'urar ɗauko hatsi tare da haddasa gobara a masana'antu da tashar jiragen ruwa a Izmail. Gwamnan yankin Odessa Olekipa ya faɗa a kafar Telegram cewa harin na Russia ya yi barna amma ba a samu rahoton jikkata ba. Kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Laraba ne kasar Sin ta zage damtsi wajen aikin ceto a Zuozhou, birnin da aka yi ambaliyar ruwa mai yawan jama'a fiye da 600 wanda ke kudu maso yammacin birnin Beijing, yayin da raguwar guguwar Doksuri ke ci gaba da yin barna a yankunan birnin wanda girman sa ya ninka birnin Paris sau biyu. Zuozhou na lardin Hebei wato yafi makuwa da guguwar wacce ta afkawa arewacin kasar Sin cikin shekaru 10. Akalla mutane 20 ne suka mutu a yankin da ambaliyar ruwan ta shafa, yayin da ta raba sama da wato mutum 134 da mahallansu. A mahadar koguna da dama, Zuozhou na ɗaya daga cikin biranen Hebei da suka fi fama da bala'in ambaliyar ruwa, kamar yadda kafafen yaɗa labarai na kasar suka rawaito.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu bude taskar rahotanninmu. Dazu-dazun nan ne manyan hafsoshin rundunonin tsaron ƙasashen ECOWAS suka fara wani taro na kwanaki uku a Abuja, babban birnin Najeriya, a wani mataki na duba hanyoyin da za a shawo kan rikicin juyin mulki da aka yi a Nijar, ciki har da batun amfani da ƙarfin soji. Wakilinmu Hassan Maina kai ne ya leƙa ɗakin taron, ga kuma rahoton da ya aiko mana daga Abuja.
Babban hafsan rundunar tsaron Najeriya kenan, General Christopher Musa, ke jawabin buɗe taron manyan hafsoshin rundunonin tsaron ƙasashen ECOWAS, inda ke cewar juyin mulkin ranar 26 ga watan Yulin wannan shekara a ƙasar Nijar abu ne da ya shafi kowa da kowa, kuma ake buƙatar haɗa ƙarfi da ƙarfe don mayar da martani. Dole ne mu haɗa kai don fuskantar ƙalubalen sake maido da tsarin demokradiyya a ƙasar Nijar. Wannan mataki, duba da abubuwan da suka faru a baya, zai ta'allaka ne akan haɗin kai, kishin demokradiyya da kuma son zaman lafiya. Tun dai daga lokacin da aka kafa ƙungiyar ECOWAS, ta yi kokarin ƙarfafa haɗin kai a fannonin tattalin arziki da haɗaka, sannan tana adawa da duk wani juyin mulki ko karɓar gwamnati bisa doron tsarin mulki ba. Wannan ne ma sa yanzu ake son ɗaukar mataki a wannan matsala na ƙasar Nijar. Kwanci hankalin siyasa a Nijar abu ne da ya shafi kowa da kowa a wannan shiya ta Afirka ta Yamma. Daga bisani, kakakin rundunar tsaron Najeriya General Tukur Guso ya mun ƙarin bayani.
Shugabannin ƙasashe na ECOWAS a ƙarƙashin jagorancin shugabanmu na Najeriya, President Bola Ahmed Tinubu, wanda kuma shine shugaban ECOWAS, sun haɗu sun tattauna kan matsalolin siyasa da aka samu a Nijar, wanda kowa ya san abin da ake ciki. So a lokacin wannan taro ne suka umarci shugabannin tsaro na hafsoshi na wannan ECOWAS region din su haɗu a nan Abuja tsakanin yau da gobe da jibi, su fito da abin da ya kamata a yi ta gefen fannin aikin soja. Amma kama abin da ke so ku sani shine wannan hanya ɗaya ce kawai, akwai wasu hanyoyi da yawa wanda wannan shugabannin suke bi su ga cewa an kawo ƙarshen wannan matsalolin. So za su zauna, so bayan wannan mitin ɗin da za su yi ne za su hito da hanyoyi wanda suke gani ya kamata a bi a sojance kenan, wanda za su miƙa wannan report nasu zuwa ga kwamitin shugabannin ƙasashe na ECOWAS, su kuma za su duba su ga abin da ya kamata a ɗauka a cikin waɗannan shawarwari da aka bayar. Amma kamar yadda na ce tun farko, ana duba hanyoyi daban-daban kuma ana ci gaba da tattaunawa da su waɗannan mutane. So wannan hanya ɗaya ce kawai wanda kila ma mata kila ma ba za a yi amfani da ita ba, za a kawo ƙarshen wannan matsalar da aka shiga a Nijar.
Yanzu ana jiran gaba ɗaya a gama da wato matakai na diplomasiya ne, in har bai yi ba matakin soja shi ne
na ƙarshe. Wannan mataki shi ne na ƙarshe.
Taron wanda ya haɗa hancin dukkanin manyan hafsoshin rundunonin tsaro na ƙasashen Afirka ta Yamma, in banda na ƙasashen Nijar, Mali, Guinea da Burkina Faso, waɗanda ba su halarci wannan taro ba. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina kaina da wannan rahoton. Al'ummomin kasashen yammacin Afirka mazauna Niger sun yi kira ga kungiyar ECOWAS da bi hanyoyin sulhu da sojojin da suka kifar da shugaba Muhammad Bazoum don warware rikicin da ya sarki a maimakon amfani da karfin bindiga kamar yadda shugabannin kasashen yankin suka ayyana a taron da suka yi a ƙarshen makon jiya. Halin tashin hankali da matakin soja ka iya jefa kasashen Sahel masu fama da matsalolin tsaro ya sa baki mazauna Niger kiran bangarorin su yi sulhu kamar yadda wani kakakin kungiyar su Tijjani aiki ya bayyana wa wakilin sashen Hausa Salamun Barma a birnin Yamai.
Sunana Tijjani aiki mazaunin Niger. Abun da sanarwa in takunsa saboda tashin hankalin da ake so a kawo cikin Niger shine muke so a samu asasan tashi saboda abun da ake yi da karhi bai kawo zaman lahiya bai kawo kwanciyar hankali. To shi yasa ne muke roko maikwanta da 'yan sadiyawo su zo su shaha ma zuciyarsu ruwa saboda haka su nema hanyar da za a nema a yi sulhu. Sulhu ya yi komi. To shi ne muke fata saboda nan dai muna zaune cikin lahiya babu wani damuwa. To idan kuma ban ba da goyon baya ba a kawo sojojin nan wurin ga. Saboda haka so muke a kawo kwanciyar hankali dai.
Kamar kuna da fargaba ne akan cewa idan za a yi amfani da karfin soja akan wannan al'amari watakila abin zai iya ritsawa da ku?
Kware ku. Indai an ce za a yi abu da karhi ai kasan dai wani bai ci ba bai sha ba yana shahe shi ma bale mazamnin gari. To shi yasa ne muke roko su shaha ma zuciyarsu ruwa a bi komai dai cikin sassauci da tattauna. A tattauna a ganin da sulhu zai hito yahi da yi da karhin soji.
Akwai takunkumi da kungiyar sadiyawo ta kakabawa Niger sakamakon wannan juyin mulki. Ta yaya waɗannan matakai ke shafar harkokin ku?
Wannan ba zance ai takunkumi da an sa takunkumi dai kasan dai komai zai haike sama. Abin da ake sayar da jika goma sa sayar da shi 15. To kenan ka gani dai an takura ma mutane kenan. Amma babu takunkumi ka gani abu yake haka nan za a sayar da shi. To shi ne kenan suruhun da ne shi dai ne muke so.
Sai dai kungiyar sadiyawa nan ta riga ta ba da wa'adi na mako guda cewa sojojin da suka yi juyin mulki su yi kokarin mai da gwamnatin farar hula akan matsayinta kafin shudewar wannan wa'adi.
Wannan ai ba abun gaba ne ai ba abun da an ka zamna an ka yi magana ba ne ana iya kuma a zamna kuma a walwale shi. To tun dai na dan adam ne abun da ba walwala wurare dai abun gane ne yake cewa alqur'ani ne shi dai ne dai wanda yake haka nan ne ba kara mishi ba rage mishi.
Ra'ayoyin wasu baki mazauna jamhuriyar Nijar kenan da Salamun Barma ya tattaro mana. Kafin mu je ga rahotonmu na musamman kudan shakata da wannan faife da ke bisa na'ura. dalla da fatan kun shakata da wannan faifai. Yanzu kuma sai rahotonmu na musamman kan wa'adin da kungiyar ECOWAS ta baiwa sojojin da suka yi jin mulki a Niger. Hassan Umar Tambuwal gareka.
A ranar Lahadin da ta gabata ne, shugabannin kungiyar ECOWAS suka yi taro a birnin Abuja, Nigeria, inda sun ka baiwa shugabannin mulkin sojan kasar Niger da suka hambare shugaba Muhammadu Bazoum sati daya su bar karagar mulki ko su dauki mataki kansu suke har da yin amfani da karfin soja. To ko mai yan Nigeria za su ce a game da wannan kurari na kungiyar ECOWAS ga wasu mazauna jihar Oyo?
Ni sunana mai dabo. To ni abin da ni ba da shawara dai a hukujerar sulhu. Saboda in ka ce wa'adin nan ya kai ba sulhunta ba, to in ka ce matakin da za a dauka, to talakan Najeriya suna shiga wahala, kuma har na Ghana, har na Togo, har na Benin, sai ma ta shafi a Najeriya. Najeriya ma ta dan fara tangadi a can inda ya hada da Niger, suna kukan kasuwanci su ba shi ta daidai, matakin soja ba daidai. Abinda aka bata a hukujerar sulhu a gyara don saboda talakan da a kasa. In ka ce to za a yi da karfi, to su talakan aka sune aka kama takewa, su ka yi kowa wahala. Sulhu ya kawo komai, duk abinda sulhu bai kawo bargima ba zai kawo shi ba.
Nana Abdullahi Abubakar, ina so su fitar ruwan sanyi a sulhu kunta bayan da za a bi ba ta karfin soja. In abi ya fara batun da abin zai kare ba, su ma wa'ancan suna da nasu gwamnatoci da suka ce suna tare da su, irin Mali da Burkina Faso da Guinea. To bai kamata su wa'an ga su kuma su ce su ma su dauko karhin iko ba, irin yanda zai zo ya zamto da matsaloli ta talaka zai sha wahala da sauran farhula da sauran al'umman yankin gabaki daya. Ya kamata a bice a bi shi cikin ruwan sanyi a zona lafiya saboda samu ci gaban kasa.
To idan har aka nemi sojojin da suka habbana da shugaba Bazoum cewa su sauka cikin lumana suka ki, ba ha ganin cewa watakila an yi amfani da karfin soja dole za su sauka.
To ni kan gani nake abin da yafi dacewa a zauna da su a sulhunta, ya bado adin da lokacin da zai yi ya sauka ba farhulla, a sake sabo zabe farhulla ya hawo cikin lumana.
Ayan sha tura musu wakilai domin su tattauna da su a samu sulhu, a samu maslaha, amma har yanzu ba ansa.
Amma har yanzu dai abin da lalaman dai a hai, ko za a sa Allah sa a dace abin da a hankali.
Sunana Suleiman Jibrin Kamba. Magana da ECOWAS ta yayi daidai, saboda idan ba da kiwon ga mataki ba za su bata mulkin demokradiya a Afirka baki daya, za ta koma mulkin soja. Na haka da marakariya kuma akai yanzu ba mulkin soja ba, haka yayi daidai in ba su yadda ba a don matakin soja kansu.
To ba ka ganin idan aka gwabza tsakanin sojojin Niger da sojojin ECOWAS za a samu hasarar rai, za a yi hasarar dukiyoyi.
To haka mulki ya kasance, amma kan gaskiya don mataki akan su yayi.
To ai ba su kadai suka fara ba, an yi wannan juyin mulki a kasar Burkina Faso, an yi a kasar Mali, an yi a kasar Guinea. Me yasa ba a ce za a dauki matakin soja kansu ba sai ita Niger?
Wancin suna da hujjoji, amma wa'anga ba su da hujja, kawai wanga kinnabin ma sun kai ba juyin mulki sun kai ba.
Me hujjojin yan Burkina Faso da Guinea da kuma Mali?
Hujjojin saboda kasar su akwai ɗan tawaye cikin kasar, suna kashe mutane, shine soja sun ga ɗan siyasa ba su ya, shine sun ka anshi mulki.
Kana nan a Niger babu ɗan tawaye ne?
A Niger kan babu tawaye, Niger na lahiya lo ake, ana zaman lahiya, komai an samu ci gaba, ba taba samu shugaba wanda an samu ci gaba tun zamanin kunce irin Bazoum. Allah mai albarka.
Sunana Alen Lamari, wakilin sarkin Hausa na Borja. Shugabannin sojojin da suka karbi gwamnatin ya kamata su duba yanayin kasar su ga da su sa talakawa su cikin wahala, su hakura su sauka, domin ya zama dole ne a bi wannan kaidojin na ECOWAS su sauka, ba dalili ne ba irin kasar Niger bai kamata a ce ai mata juyin mulki ba yanzu idan ba su sauka ba fa. Ai muna da kira gare su yi hakuri su sauka, domin ba ma son kasar ta shiga matsala. To idan wai har sun ki sauka fa, mi za a yi? Duk abin da aka yi faru su suka sa kasar su wahala, domin ECOWAS ba za ta iyale su ba, karanci duniya ba za su yarda da abin da suke ba. Don haka dole ne su sauka, su ba zababbe gwamnati kasar su rike.
Idan suka ki sauka, kana ganin ya dace ai amfani da karfin soja wajen kore su?
Ya dace ai umarni da karfin soja a kore su, domin in ba haka ba ba su barin Afirka zama lafiya gabaki daya. In sun ci nasara a nan wata kasa suka yi
buda sai ce to ni abin ne ba su duk abin da jama'a sun dauki ko ashiya ta alheri, Allah ya zamana shi. Amma abu ya ce a tawar abu ba dadi rayuwa bai da kyau.
Ana ka ra'ayi akai musu hari ko kuma a kore su da karfin soja idan ba su saka wasu sojojin Niger?
Eh to in sun ki a kai musu hari mana ko ba haka ba, in sun ki a kai musu hari alhamdulillah.
Kana ganin kore su ya dace?
In sun ki wanda aka so ai ba ni abin da na ganin kenan. Kuma ya kamata ai abu cikin ruwa sanyi ko haji dadi rayuwa.
Sunana Umar Bawa Badan. Gaskiya yan Niger su yi kokari, kuma su ma bawan Allah na mulki ne, dan muna addu'a dai ko su mai sai da dadi ko su mai sai da shin dadi, yan Allah na zama sai mulki ne, dan wannan abu dai gaskiya bai dace ba.
Wane ka fi so, a sasanta da su sojojin su sauka ko ko a tura su da karfin soja?
To gaskiya ni na hiso a sasanta da su su mai sai, in kuma su mai sai ba cikin sasantawa ko da karfin soja za su mai sai insha Allah, dan gaskiya abin da sun kai wannan bai dace ba. Wanda ba mu hada wannan kasa ta mu Najeriya da cikin matsala, ka ba mu hada Niger da cikin matsala.
Ni sunana Usman Mame. Ni dai game ga matakin nan da ni ECOWAS suka ce za su dauka, abin da nake ba shi wa gabanin mu shawara, don Allah don annabi su nemi teburin sulhu da wa'en waɗannan mutane, domin shi fada an san mahalin shi amma ba a san ƙarshen shi ba. Yanzu dukkan abin da ya ci Nijar ya ci Najeriya. Idan an ka ce an shi ƙarfin mulki ga hannun waɗannan mutane, to abin zai kai inda ba yi tsammani ba. A nemi sulhu a sulhunta da su, a ba da mulki cikin ruwan sanyi.
To idan sulhu ya faskara fa?
Idan sulhu ya faskara, sai a nemi magana da su, yaushe sun ka aje za su ba da mulki.
Kada a kore su da ƙarfin soja?
Kada a kore su. Koren su ƙarfin soja yana shaguwar fara hula, don za a iya mai kan uwa da wabi.
Farfesa Abubakar Abdullahi na Jami'ar Sokoto, masani siyasar ƙasa da ƙasa ne a Najeriya.
Wa'adin da ECOWAS ta ba sojojin Niger, ka san ita siyasa irin wannan ta duniya, abin da ke tafiya da ita shine propaganda. Sannan kada ka manta wannan matsaloli na juyin mulki, an fara abu kamar ana kallon shi da wasa da wasa. An fara Gini, aka zo Mali, aka zo Burkina, gashi har ya kawo Niger. Kusan zance maka ƙasa bakwai yanzu, in ma ka hada da Sudan da rikicin da ke kai yana kawo. To abu ne wanda kamar ya zama wutar daji a yammacin Afrika, wanda in ba mataki an ka dauka kwakwara ba, to abun ba a san inda zai tsaya ba. Bangaren kimiyyar siyasa, akwai abin da muke ce ma an old boy syndrome, ko kuma irin bushfire effect na shigowar sojoji cikin sha'ani na mulki.
Kamar a ce wutar daji.
Kamar wutar daji. In ta kasa, in ta kama, ko ina tana yi. Shi kuma an old boy kamar wani tunani ne, wata fahimta ce cewa ai sojoji suna sun yi juyin mulki nan kusa gare mu, saboda haka mu ma ai muna iya mu yi, saboda kusan abokanan mu ne, mun yi training kila tare da su, mun yi ayyuka tare da su, mun san irin kwarewar su da ƙarfin su. To kaga abu ne wanda in ba wani mataki an ka dauka kwakwara ba, to ba san inda abin zai kai ba, ko kuma zai tsayawa. In fact, abin da ma zaka tambaye kan kai yanzu shin da me kasashen Afrika za su ji? Waɗannan matsaloli na tattalin arziki da kusan kowa na ji ga jiki ne, ko ko matsalolin nan na tsaro da kusan duk sun shahi wanga bangare na Afrika, in kana magana kila yan fashin daji, ko kuma kidnappers da ake cewa, ko banditry, da kuma irin waɗannan masu tsatsauran ra'ayi na addini, waɗanda kusan duk kasashen ga namu na wanga ya bangare, musamman waɗanda ake ce masa Sahel, za ka ga kusan babu ƙasar da ba ta cikin irin wanga yanayi. Kuma sai ga wanga abu sabu ya shigo.
To farfesa, ya dace ai amfani da ƙarfin soji wajen kore su sojojin Niger?
Ƙarfin soji amfani da shi sai an yi kokari, an tsaya, an yi takatsantsan, saboda kusan in aka ce ai amfani da ƙarfin soji, ba a san irin abin da zai biyo ba. Yanzu misali da muke gani ga wasu kafafen yaɗa labarai na zamani, ana nuna cewa shugabannin na Gini ne da na Mali, ina jin da har na Burkina, sun yi alƙawarin cewa za su taimaka ma sojojin Niger. Dukan imagine a ce su ma sun fito, sun zo, an yi amfani da irin wannan ƙarfin, an ce a tsira da su daga cikin mulki. To kaga abu ne wanda ba a san iyakar hasarar da za a yi ba ta rayuwa, zaman lafiya ma, wanda kusan babu ma shi a wanga bangare na Afrika.
Farfesa, waɗanne irin matakai ya kamata ita ƙungiyar ECOWAS ta ɗauka tunda lamarin ya zama su ma sun samu taron dangi?
Mataki na farko da ya kamata ECOWAS ta ɗauka shine ta nemi mataki na zamnawa a teburin shawara, a tattauna, a ga hanyar da za a shigo ma wannan al'amari. Da yake ni ban yarda da mulki na soja ba, amma za a ga cewa su karan kansu ƴan siyasa suna da laihi cikin wannan, shugabannin mu na siyasa suna da laihi irin wannan abubuwan da ke faruwa. Irin matsin tattalin arzikin da mutane suke ciki, irin corruption ɗin da a cikin sha'anin shugabanci.
Farfesa Abubakar Abdullahi na Jami'ar Sokoto, wannan juyin mulki da sojojin ƙasar Nijar suka yi, suka hamɓarar da shugaban ƙasa Muhammadu Bazoum, ya sanya ƙasashen duniya sun yi harshen damo, a yayin da wasu ke goyon bayan juyin mulki, wasu kuma suna adawa da shi. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To madalla da Hassan Umar Tambuwal da wannan rahoton. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Kofin duniya nan mata za mu soma labarin wasannin na inda kasar Amurka da ke rike da kofin duniya na matan ta samu tsallakawa zuwa zagaye na gaba na gasar. Kasar Amurka dai ta yi nasara a wasanta na farko da kasar Vietnam da ci 3 da nema, a wasanta na biyu ko da Netherlands sai sun kai kunnin doki 1-1, a wasa na uku kasar Amurka da Portugal baran-baran sun kai bakare bin damu to yanzu bare mu duba me yake gudana ko kuma da irin sakamakon da aka samu na wasannin da aka yi a yau yau din nan sakamakon wasannin da aka yi duk dai a wannan matsayi na rukunin na rukunoni Sweden ta doke Argentina da ci 2 da nema Afrika ta kudu ta lallasa Italy da ci 3 da 2 sai Faransa da ta yi nasara da ci 4 da 1 akan Panama Jamaica da Brazil sun yi baram-baram a gobe in Allah ya kai rai kasar Morocco za ta kara da Colombia South Korea da Jamus sai a ranar 5 ga watan Agusta waɗanda sun ka tsallaka zuwa zagaye na 16 za su kara Switzerland za ta kara da Spania Japan za ta haɗu da Norway Netherlands da Afrika ta kudu kasar Sweden za ta kara da Amurka sa'annan Nigeria da Ingila sai Australia da Denmark dan wasan baya na kasar Ghana Mohamed Salisu ya yi farin cikin sake haɗewa da dan wasan kasar Japan Takumi Minamino bayan ya gama tafiya zuwa AS Monaco Minamino ya tafi club din na Faransa ne a bara bayan ya bar Liverpool na san taki na yi wasa da shi a Ingila mun yi wasa tare da shi na wani lokaci a hakika mutumin kirki ne inji Salisu mai koyar da Black Stars in Ghana wasa coach Kirton ya bayyana da imaninsa akan irin ci gaba da kwallon Afirka ke yi Hilton wadda aka dauko shi daga mai bada shawara zuwa coachin din Black Stars ya bayyana jin dadinsa ga irin ci gaba da wasan kwallon kafa ke samu a Afirka bayan sanya hannu bisa kwandilar watan 21 cikin watan Maris shekaran nan mai shekaru 64 yanzu shi ke rike da aikin koyar da Black Stars da sau kudu take zama zakaran kwallon Afirka wasa a cikin wata hira da Talk Sports Hilton ya tattauna akan irin damar da Ghana ke da shi na samun shiga gasar cin kofin Afirka da ma lashe gasar kanta na shekara ta 2023 dabban taekwondo babban jiha Accra ta nuna jajircewa da da'a ta zama zakara na gasar zakarun taekwondo gidan jakadancin Korea na 13 da aka yi a Korea Community Sports Complex dake Atama sama da ƴan wasan taekwondo 130 daga jihohi 10 na kasar Ghana sun ka shiga wasan jakadan Korea a Ghana Mr. Lim Jung Taek da iyalinsa da wasu shahararrun mutane daga gidan jakadancin na Korea suka kalli wasan da wannan muka iso karshen labarin wasannin Radwan Allah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
Sai madalla ga da Radwan Abbas yanzu kuma ga labarai a takeice
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce yanzu Amurka na ci gaba da nuna goyon baya ga shugaba Muhammad Bazoum wanda sojojin kasar suka hanbarar a makon da ya gabata. Blinken ya bayyana haka ne yayin da wata ganawa da ya yi da Bazoum ta wayar tarho a ranar Laraba kamar yadda sanarwar da ofishinsa ta fitar a yau Laraba. Tuhume-tuhume hudu wato da gwamnatin tarayya ta yi wa tsohon shugaban Amurka Donald Trump na yunkurin kaucewa faduwar zabensa a shekarar 2020 sun janyo martani daga bangarori daban-daban na siyasa ciki har da mataimakinsa a lokacin Mike Pence wanda ya ce duk wanda ya fifita kansa kan kundin tsarin mulkin kasar bai kamata ya zama shugaban kasa ba tuhumar ta bayyana jerin abubuwa da suka faru bayan zaben watan Nuwamba wanda ya kai ga harin da magoya bayan Trump suka kai a fadar gwamnatin Amurka a ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021 tuhumar ta nuna cewa da yawa daga cikin fasatattun mutanen wato sun yi imanin ne da Pence akan cewa zai iya sauya sakamakon zaben kamar yadda Trump ya yaudare su. A yau Laraba ne jami'an Ukraine suka faɗa cewa hare-haren jiragen saman Russia sun lalata kayayyakin aikin tashar jiragen ruwa a yankin Odessa da ke kudancin Ukraine yayin da jirage mara matuƙa da Russia ta harba kuma suka kai hari a babban birnin na Ukraine. Sojojin Ukraine sun ce harin na Russia ya lalata wata na'urar ɗauko hatsi tare da haddasa gobara a masana'antu da tashar jiragen ruwa a Izmir. A yau Laraba ne kasar Sin ta zage damtsi wajen aikin ceto a Zuwazu birnin da aka yi ambaliyar ruwa mai yawan jama'a fiye da 600 wanda ke kudu maso yammacin birnin Beijing.
Masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Amina Bahara Auna da ta karanto labarai da Julius Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Carl, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya.